ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna ainihin wato 16 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina a shekara 1442 wanda yazo daidai da 28 ga watan 4 a Gregorian calendar 2021 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyatti wanda idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratu Al-Ma'ida kuma mun kwana a number aya ta 40 zamu tashi kan number aya ta 41 kafin alarama ya jawo mana inda zamu tashi muna da yan tambayoyi kamar haka assalamu alaikum Allah ya ja ni san kwanan malam Allah ya ja ni san kwanan mu mai albarka baki ɗayan mu malam haihuwa ta 9 amma yanzu yara na 5 na binne 4 yanzu shekaru 5 ina planning dan na huta ina so malam amin bayani ko ina kuskure ha to ai al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali alayhi an-nas ko wa taraddada fi sadri ay watar waya shi planning ba mu ce kai tsaye haramun bane ba amma mu abin da muke faɗa shine ya zama akwai dalili yanzu kin ce ke kina hutawa tsawon shekara 5 sannan cikin ƴaƴanki guda 9 kudu sun mutu to a juri zuwa rafi ko ba haka bane yi ƴaƴanki 9 yanzu kudu sun mutu sannan baki ambata wata rashin lafiya da take damun ki ba yau inda a ce baki da lafiya ne ko kuma in kin dauki ciki kina fama da matsala na laulayi ko kuma a'a wato kina da wata jinya da take da ta sa ko likitoci ne suka baki shawarar dakatar da haihuwar duk wannan musulunci yana duba waɗannan uzururruka to amma baki ambaci komai ba abinda kika ce kawai shekara 5 kina hutawa kina hutawa kawai shi kuma Allah yana dauke su ɗaya bayan ɗaya to daga ƙarshe abinda zai faru idan baki hankali ba ƴaƴan za su zo su ƙare Allah ya kiyaye ba haka muke fata ba sannan kuma ki zo ki buƙaci haihuwar Allah ya ce ba zan bayar ba Allah na iya yin haka ko to saboda haka ni shawarar da zan baki idan dai hutu ne ba jinya ba hutu dai shekara 5 aikin huta baiwar Allah ki dawo da haihuwarki shine abin da ni zan baki shawara saboda gudun kada wani abu ya zo ya same ki wanda zaki zo ki da na sanin faruwarsa kuma har kullum mu abin da muke faɗa shi Allah ba a masa dabara ko waye ko hikima idan kina so wai ki ce ba kya so ne ki tsufa dan haka ba kya son haihuwan haihuwa wallahi sai kin tsufa wallahi tallahi sai kin tsufa komai dabararki komai wayenki komai hikimarki duk tsaye da haihuwar ki wallahi sai kin tsufa illa iyaka ni ba tsufa ne damuwa ta ba akan wanne hali mutum ya tsufa ka tsufa tsohon arziki ko tsohuwar arziki ko kuma kin tsufa tsohuwar banza ko ba haka bane tsohon shegantaka ko tsohuwar shegantaka to wannan shine sannan na faɗa muku tun ranar abinda ke sa Allah ya inganta rayuwar ɗan adam jikinsa da lafiyarsa da zamantakewarsa abinda ke sa Allah ya inganta masa shine biyayya gare shi ba wai dabarar hana kai kaza, kin cin kaza, kin kaza, wallahi duk wannan ba zai sa dan adam yayi kyan gani ba. Wallahi in ka ba Allah, sai Allah ya dinga haskata fuskarka da annuri, kuma sannan Allah madaukakin sarki ya barka da kwanji da wanji, ya zama abin da wani ba zai iya ba, kai zaka iya yi. Ai za ku ga yanzu ga wata ƴanan yar wata ce, amma daga ganin yar ta fi uwar ragargajewa, ana samu ko ba a samu. Idan aka kalli uwarta, aka kalle ta, sai a ɗauka ita yar ita ce uwar uwar, ko ba haka bane? Wallahi ana samu. Saboda me Allah yake inganta rayuwar dan adam? Ba wani bane yake ingantawa. Saboda aka roƙi tauhidi a gurin Ubangiji, wannan planning da kuke wanda babu dalili, wanda shari'a ta yadda, a'a ko kwanika, ko kuma in kin dauki cikin kina shan wahala, ko kuma kina da wata jinya ta musamman, yana wahalar da ku, yana cutar da ku, kuma daga karhe jini yana balle muku, ku zo kuna ta neman fatawar yin sallah ko rahin yin sallah a sakamakon ballewar wannan jini, Allah ya yi, Allah ya sauwaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam, tsawon shekaru 7 ina tare da mijina, to idan ne masa magana akan zakkan fidda kai, sai ce min shi ma mabukaci ne. Malam, to menene ya zami da azuminmu? To idan mijinki wadatacce ne, yana cikin wadata, ita zakatul fitr mutum yana fitar da ita ne idan dai har akwai abincin da zai ci yau zuwa gobe. Matukar Allah ya hore maka wannan, to abin da ya hau sama dole ka cire shi. Kuma zakatul fitr din nan, annabi ya ce ana fitarwa ne dan ta zama kafara ga kananan abubuwa da mutum ya aikata a cikin Ramadan, da kuma tu'matul lil masaki, ciyar da miskinai waɗanda ba su da abin da za su girka a ranar sallah. Haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. So tana kankare kananan zunubai, kin ɗan yi 'yar gulma, kin ɗan ci naman wata, an zo gurin tafsiri kin doke wata, kin taka wata gurin fita, da dai shauran wasu abubuwa kananan zunubai da kananan laifuffuka wanda mutum ya aikata a cikin wata. To ita zakatul fitr tana ainihin wato tsarkake bawa da ibadar da ya yi a cikin Ramadana ta samu isa gurin Allah ba matsala, shine amfaninta. Da kuma ciyar da miskinai, kuma ana ciyar da ita ne a sa'i ɗaya, sa'i ɗaya kuma shine muddu nawa? Muddu hudu, tafin hannu haka a haɗa na matsakaici, ba na ƙatawa ba, ba na gajeruwa ko ƙarama ba, matsakaiciyar mace ta haɗa hannunta ko namiji ya haɗa hannunsa haka a dumbulo abinci a zuba, ɗaya biyu uku hudu, shine na mutum nawa? Na mutum ɗaya. To haka za a yi, in ku goma ne a gida a yi haka, haka sau hudu kuma sau goma, shikenan kowa an cire masa kenan. An gane magana da kyau ko? To wannan shine. Sannan ana bawa miskinai ne kamar yadda aka faɗa waɗanda ba su da abin nan. To idan ya ce shi ma mabukaci ne, ma'ana shi ma yana cikin wanda suke bukata, inda gaske ne cewa yana cikin mabukata, to lalle dama dan irinsu aka ce a fitar da zakatul fitr, da haka karki matsa masa cewa dole ya fitar. Amma idan izgilanci yake wa addinin Allah, to wannan kuma wani abu ne daban, zai saka musu sakamakonsa a lahira, dan akwai wanda suke da ganganci wa addini, haka kawai Allah bai talauta su da su dinga cewa su ma mabukata ne, alhalin ko ba haka abin yake ba. Saboda haka kawai yana da alaka da ya yi ɗauki abin. Idan ya ɗauki abin ne izgilanci da shega yake wa addini, to wannan wani abu ne daban. Amma idan da gaske mabukaci ne, to karki takura masa cewa dole sai ya fitar. Irin su ake so idan an fitar a bawa. Allah ya shirya da mu. Assalamu alaikum. Malam, barka da safiya, da fatan ka tashi lafiya, alhamdulillah. Allah ya sa haka, amin summa amin. Malam, dan Allah, tambaya ta a nan ita ce, ina azumi ne, sai na je makaranta wanda ake zuwa da azahar, ma'ana tsakanin azahar da la'asar. To mun dawo bayan sallar la'asar, muna tafiya, sai amai ya kama ni, kuma ba na rashin lafiya ba, ba rashin lafiya. To malam, ya matsayin azumi na, nagode. Idan mace ta yi amai ko mutum ya yi amai yana azumi, kuma wannan azumin ba shi ya ƙaƙalo wa kansa ba, amai ko? yauwa mutun yayi amai ko tayi amai kuma wannan amai din ba shi ya kakalo kansa ko ta kakalo kanta ba to azumin ta yana nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da amai ya rinjaye shi ya zo masa yana ta kokarin tare shi amma abu ya gagara har san da yayi shi to azumin sa yana nan ba abin da ya same shi amma wanda ya sa hannu ko kuma ya dinga maganganu da za su sa zuciyarsa ta tashi har ya amai kamar yadda yara suke fada wai tumbudi amai a hada da gudawa dadi kan dadi ko kaga akai ta wannan wadannan maganganu har amai ya zo to mutun yanzu kamar shi ya jawo wa kansa mai amai din dan haka azumin sa ya baci amma idan aka wato aman ne ya rinjayi mutum to wannan ba matsala da izinin Allah Allah ya shiryar da mu assalamu alaikum amma wa alaikum assalam malam da fatan ka tashi lafiya alhamdulillah amin dama tambaya ta akan rabiyar gado ne mai gidana ya rasu yau kimanin shekaru biyu da rasuwarsa amma maganar gadon sa an ki araba nayi iyakacin kokari na an ki araba gadon sa manyan ƴaƴan sa sun ce wai sai dai na yi na kai kotu to shin malam zan iya kaiwa kotun dan araba mana gado abin da ke jawo a jinkirta raban gado abubuwa ne kamar haka na farko ya zama akwai ko bashi da ake bin shi mai gida ko mai dukiya ko yawashin da shi yake bi idan yana bin bashi to lalle sai an karbo basussukan sannan a raba musamman basussukan da aka tabbatar cewa za su samu akan lokaci haka idan ana bin sa bashi za a ainihin wato biya masa idan ya bar wata wasiya kuma wasiyar bata saba wa shari'a ba to za a zartar da ita kafin a ainihin wato raba gadon shi sannan idan akwai mace mai ciki daga cikin matan da ya bari to nan ma akwai bukatar a jira sai ta haihu dan ba a san me za ta haifa ba ta iya yiwa ma ƴan hudu ne kun ga sun ƙara janye muku rabo mai yawa ko ba haka bane kaga an ta hauro ta haifo hudu duka maza kaga ai za ta ja abubuwa da yawa a ran mako to saboda haka gudun kar a zo sai an yi raban a zo a samu namiji ne ko mace ne ko biyu ne ko uku ne to shi yasa shari'a ta ce sai an jira ta haihu an ga mai ta haifa sannan sai a yi raban gado wannan yana jawo abin da yake jinkiri sannan daga cikin abin da ke jawo jinkirin raban gado akwai samun kunsa mushkil a cikin yaya abin da ake nufi da kunsa mushkil shi ne mutumin da Allah ya masa halitta guda biyu halittar mata da kuma halittar maza to shi wannan galibi bai cika dawwama a guda a duka biyun ba yawanci aka rinjayar da guda daya ko kuma a yi masa operation ya koma macen ko kuma ya koma namiji to so dole sai an tantance namijin ne ko mace kafin a raba gado to idan ba waɗannan ba daga cikinsu da makamantan irinsu to gaskiya shari'a ba ta yadda haka kawai wasu mutane su zo su yi kane-kane akan dukiyar mutum bayan ya rasu hana a raba gadon shi ba babu dalili domin Sheikh Usman bin Fodi a cikin Nurul Albab yace yana daga cikin bid'ar da yau muka tsinci kanmu a cikin kasar Hausa yace idan mutum ya kwanta ya barsu sai a samu babban wa daga cikin ƴaƴansa istaula alal mali kawai sai ya kane ne dukiyar ya hana a raba ya dinga dauko ainihin wato kadan kadan yana gutsurawa yaran shi kuma yana juya sauran dukiyar yana cinyewa akwai manya-manyan masu kudi wallahi hatta a garin nan wanda asalin dukiyarsu ta iyayensu ne waɗanda suka rasu suka bar su da kannansu suka ci gaba da juya dukiyar suka hana a raba yau sun zama miliyoniyoyi ko biliyoniyoyi da wannan dukiyar sun ki su raba su bawa kannansu to wannan ba daidai bane shari'a ba ta yadda da wannan ba kuma Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayasluna sa'ira lalle wanda suke cin dukiyar marayu dan zalunci to lalle suna cin wutar jahannama ne kuma za su ainihin wato sadu da wutar sa'ira saboda haka dai idan mai wannan tambaya wato magabatan su sun ji wannan amsa su ji tsoron Allah in babu wata dalili mai karfi da ta hana a raba gadon to ba daidai bane a ci gaba da ajiye dukiyar a kirabawa a hana a raba kowa a bashi rabonsa ba daidai bane zalunci ne wannan amma idan akwai dalilai irin waɗannan da muka ambata to babu laifi a jinkirta har zuwa lokacin da za a tattara kan komai sannan kuma a abun nan sannan wani lokaci kuma yakan jawo a yi jinkirin raba dukiya shine ya zama dukiya tana da yawa kuma tawar wasu wani zaki ga yaro su ya bar gidaje a Kano gidaje a Abuja gidaje a Bauchi gidaje a Adamawa filaye a ina kamfanoni a ina shaguna a ina to ku kuma ba kuma san su waye ma suke kula da waɗannan al'amuran ba dan ba wanda ya gaya wa cewa dukiyarsa ta kaza tana hannun wani dukiyarsa ta kaza tana hannun wani saboda galibi mutane suna da ɗabi'a na boye yadda suke gudanar da dukiyarsu hatta iyalansu ba sa gaya musu to sai mutun ya kwanta ya rasu kuma ai ta rugunzumi da haka ma idan an samu azzalumai cikin waɗanda suke gudanar da dukiyar sai yaga wasu sun kanene wata dukiyar sun isu bayyana ta sun haɗiye sun cinye suna ganin sun ci banza to idan akwai irin wannan warwatsuwar dukiya wanda ya jawo jinkirin sanin ina dukiya ko ya dukiyar take shi ma yana jawowa ai jinkirin rabon gado kafin a tattara komai Allah ya shiryar da mu sai tambaya ta ƙarshe assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam Allah ya saka wa malam amin tare da alramma da ku baki daya malam dan Allah menene fassarar suna Faiza a sharuwa lafiya to kuma ku sharuwa lafiya to Faiza min faza yafuzu fawzan ko wato rabotacciya wanda ake kyautata mata zaton za ta samu rabo duniya da lahira mai rabo kenan Faiza rabo kenan ko Bahaushe he kira fi rabo an gane magana da kyau ko yauwa dan haka Faizu mai rabo Faiza mai rabo mace Fauzan mai rabo na kololuwa an gane ku yauwa Allah ya sa mu dace waɗannan su ne tambayoyin da zamu iya amsawa a zamu tashi kan number aya ta 41 Al-Rahman mai Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا
نعم
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
نعم
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
الله يساك على رمى Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan na daga cikin girmamawa da Allah madaukakin sarki yake wa manzon Allah galibi baya ce masa ya Muhammad yawanci yakan bashi take ko dai yace ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhan muzammil ko ya ayyuhal mudaththir da dai shauransu wannan duka Allah yana haka ne idan zai bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sako ko zai umarce shi da yin wani abu dan girmama shi da mutunta shi amma idan labari zai bayar a kansa to nan ne yakan kira sunan sa gaya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal ladina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhamau bainam tarahum ruk'an sujada an gane magana da ke ku ma kana muhammadun aba ahadin min rijali walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'uqtulan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'a wa sayajzallahu ash-shakiri to haka dai zaki ji idan labari ne Allah zai bar akan manzon Allah to galibi nan ne yake ambaton sunan sa gaya amma idan zai bashi wani sako ne to yakan ainihin wato bahi take na musamman ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu da dai shauransu Allah ya kara manzon Allah daraja ya hada mu da shi a jannatul firdaus Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo la yahzunkal ladina yusari'una fil kufri kada ya bakanta maka rai waɗanda suke gaggawar kafirci suke gaggawar shiga kafirci kar su bata maka rai kasu bakanta maka rai minal ladina qalu amanna bi afwahihim daga cikin wadanda suka ce sun yi imani da baki amma walam tu'min qulubuhum zukatan su ba su imani ba su wa kenan munafikai an gane magana da kyau ko Allah yana rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda suna munafurtar shi sai su zo su ce masa sun yi imani amma daga karshe kuma sai su koma gefe suna fadin maganganu na kafirci ashe zukatan su basu yarda da imani ba bakunan su ne suka yarda yasa yace wa idza laqul ladina amanu
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum ما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
الله madaukakin sarki yace wa idza laqul ladina amanu idan suka hadu da masu imani musulmi suka hadu da su suka zo gasu qalu amanna haste sun yi imani fa suna cikin musulmai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wa idha khalau ila shayatinihim idan suka kebe da su da shaydanun su da su da mutanen banza kafirai irin su qalu haste ce inna ma'akum muna fa tare da ku kawai muna yaudarar sa ne ba mu imani ba na gaskiya zukatan mu ba sai da shi ba bakin mu ne kawai ya furta innama nahnu mustahzi'una muna masa izgilanci ne kawai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mai da martani izgilancin su akan su wa yamudduhum fi tughyanihim kuma yana ainihin wato barin su cikin dagawar su ya amahuna suna dimuwa an gane maganar da ke ko saboda haka Allah ya ce wa manzon Allah kada ya dame ka waɗanda suke gaggawar aikata kafirci daga cikin waɗanda suka ce sun yi imani da baki amma zukatan su ba su yi imani ba Allah ya ce wa minal ladina hadu haka kuma kar ya dame ka waɗanda suka ce sun yi imani amma ba su yi imani ba haka kuma wanda kar ya dame ka daga cikin waɗanda suka ce su Yahudawa ne samma'una lil kadhibi masu sauraron ƙarya samma'una liqaumin akharina masu sauraron wasu mutane daban waɗanda lamya a tuka ba su zo suka yi imani da kai ba suna zama da su suna tattaunawa a kanka da kan addininka suna jin maganganunsu da yarfe da suke yi ma da ƙage da suke yi ma da jingina maka hauka da jingina maka ƙarya da jingina maka sihiri da tsafi da suke yi Allah ya ce kar duk wannan ya dame ka kar ya daga maka hankali yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi Allah ya ce daga cikin ɗabi'arsu suna canja magana bayan Allah ya ajje ta ga yadda take Allah madaukakin sarki sai ya faɗi magana sai kuma su ainihin wato ajje ta ko su canja ta su nuna cewa ba haka take ba ga ainihin wato yadda ainihin wato maganar take alhalin kuma Allah ga abin da yake nufi su kuma sai su canja mata wata ma'ana yaquluna har ma kaji suna cewa in utitum hadha idan an ba ku irin wancan hukuncin na cikin ainihin wato littafin wanda kuke so fa khuduhu to ku karba daga gurin manzon Allah wa illam tu'tauhu idan ba irin wannan hukunci aka ba ku ko aka gaya muku ba fa hadaru to ku watsar da shi kar ku karbe shi ma'ana suka zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da hukunci ko rigima tsakanin su sai su ce annabi ya musu hukunci to amma kafin su taho sai su ce idan abinda annabin nan ya faɗa yayi daidai da san zuciyarku da abin da kuke bukata ayi muku hukunci da shi to ku karbi wannan hukunci ku yarda amma idan ya ba ku wani hukunci daban wanda ba shi bane kuke bukata sai su ce ku watsar da wannan hukunci kada ku ainihin wato yi imani da shi yasa aka samu ruwayoyi wanda suka fassara wannan magana daga ciki an samu daga Nafi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda yake cewa innal yahuda ja'u ila rasulillah yahudawa sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atun zanaya suka ce wasu ne daga cikin su yayi zina haka wata mata da ita da gahi da wata mata fa qala rahum rasulullah sai annabi yace musu ma tajiduna fit tawrati fi sha'anir rajuli me kuka gani a cikin at-taurarku dangane da abin da ya shafi jefe mutum idan yayi zina faqalu sai suka ce mu ba a jefa mutum a littafin mu nafdahuhum za a kunyata su ne an gane ku waya menene yakhdhilunakum wa yukhzilunakum wa ke wayudliduna sai a musu bulali kawai ba tare da an jefe su ba qala abdullahi bin salamin abdullahi dan salam sai yace kadabtum ƙarya kuke yi inna fi harrajin a cikin at-taurarku akwai jifa fa atu bit taurati ko fa atau bit taurati sai suka zo da at-taura fa nasharuha sai aka shimfide at-taura a gaban annabi za a karanta fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajuli sai ɗayan su ya sa hannu ya danne ayat da take magana akan a jefe mazinaci idan yana da mata fa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha sai aka karanta ayat da take gaba da ayat da take baya fa qala lahu abdullahi bin salam sai abdullahi dan salam yace irfa yadaka rage hannunka fara fa ayyadahu sai ya dage hannunsa fa idza ayatul rajmi sai ga ayar jifa ta zo a cikin littafin su fa qalu sadaqa ya muhammad biha ayatul rajm to a lokacin ne suka ce da gaskiya ne abdullahi dan salam abin da ya faɗa gaskiya ne lalle a cikin at-taura akwai ayar jifa mu ne muka danne muka rufe ta fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farujima, dan haka annabi ya bada umarni aka ainihin wato jefe su. Fara'aytu ar-rajula yahni 'ala al-mar'ati yaqiha al-hijara, yace naga wanda daga cikin su yazo yana tarewa wannan mata duwatsun da ake jifanta, amma wannan bai hana ta a jefe ta har ta mutu ba. An gane magana da kyau ko? To wannan shine abin da ya faru, wannan ruwaya ta farko kenan. Wa inda muslimin an samu wata ruwaya kuma a muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudi, an zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani bai yahudi wa yahudiya da wata bai yahudiya, kad zana ya sun yi zina. Fan dalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jaa yahudu faqala, annabi sai ya tafi gurin yahudawa sai ya ce musu, ma tajiduna fi tawrati ala man zana, menene kuka samu a cikin attaurarku akan wanda ya zina? Qalu, he suka ce, nusawwidu wujuhakuma, za a shafa wa kusakun su bakin gawayi, wa nahmiluhuma, sai a dora su akan jaki, wa nukhalifu baina wajhihima wa yutafu bihima, sai a ainihin wato saba tsakanin fuskokin su sai a dinga yawo da su a cikin gari. Qala, sai ce, fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin, ma'ana wai su yadda ake wa mazinaci idan yayin zina yana da mata a cikin su, sai a shafa masa bakin gawayi, sai a dora shi akan jaki, sai a dinga yawo da shi a gari ana cewa yeye ga shi nan yayi zina yayi zina, an gama kawai sai a zo sai a ajje shi kenan an gama. So haka ne abin da ake a ƙaryar su. Sai annabi ya ce, ku zo da attaura a karanta inda gaske ne. Qala faja'u biha, sai aka zo da ita. Faqara'uha hatta iza marra bi ayatir rajm wada'a al-fata alladhi yaqra'u yadahu ala ayatir rajm, sai da aka zo kan ayar jifa sai wani daga cikin su ya dora hannunsa akai akan kar a karanta. Wa qara'a ma baina yadayha wa ma wara'aha, aka karanta ayar gaba da ayar baya. Faqala lahu Abdullah ibn Salam wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, sai Abdullah ibn Salam lokacin yana tare da annabi ya musulunta, sai yace, murhu falyarfa yadahu, annabi ce masa ya dauke hannunsa inda ya dora. Farafa yadahu, sai mutumin ya dora da ya dauke hannunsa. Fa iza tahataha ayatul rajm, sai ga ayar jifa tazo. Fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama farujima, annabi sallallahu alaihi wasallama ye umarni ainihin wato aka ainihin wato jefe waɗannan mutane. To kun ga wannan ita ma wata ruwaya ce. To akwai ruwaya ita ba da zo ta ƙarshe a cikin wannan magana. An al-Barra ibn Azib qala, Barra dan Azib Allah ya hada mu da shi a aljanna, yace, marra ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yahudiyyun muhammamun majludun fad'ahum faqala, annabi ya wuce wani bai yahudiya an daure shi yana cikin damuwa an masa bulali an daka shi, sai annabi ya kira yahudawa yace, a haka za ta jiduna hadda zani fi kitabikum, yanzu yadda kuka yi wannan mutumin kuka daure shi kuka dake shi haka kuka samu haddin wanda ya zina a cikin littafin ku? Faqalu na'am, suka ce eh haka ne. Fada arajulan, sai manzon Allah ya kira wani mutum min ulama'ihim daga cikin malaman su. Faqala, sai ya ce masa, anshiduka billazi anzala at-taurata ala Musa, tsakaninka da Allah da ya sauke at-taura akan Musa, a haka za ta jiduna hadda zani fi kitabikum, ku ne malamai ka ji tsoron Allah. Tsakaninka da Allah yadda kuka yi wannan mutumin haka ake yi wa mazinaci a cikin ku? Ina fata kun fahimci magana. Ya kira wani malami ya tambaye shi daga cikin su. Faqala la wallahi, sai malami ya ce wallahi ƙarya ne ba haka bane. Kun ga kenan wannan ya nuna tun da waɗannan mutanen yana daga cikin ɗabi'ar su shine suna ne karkata da canja hukuncin Allah. Shine Allah ya ce wa min abunna yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min alkitabi wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna. Daga cikin su akwai wanda suke canja littafin Allah, su canja hukuncin Allah, su canja abin da Allah yace, kuma su ce Allah ne yace ayi haka, su ce a cikin littafi ne alhalin ba a cikin littafin, su ce Allah yace haka kuma alhalin Allah bai ce haka ba. Wannan duka ɗabi'ar yahudu ne. Don haka annabi sai ya kira ɗaya daga cikin malaman su yace, ka ji tsoron Allah, ku kuke karantar da mutanen kunna, shin a cikin wannan littafin naku haka kuka samu haddin wanda ya zina wanda yake da mata? Sai ya ce, na rantse da Allah ba haka abin yake ba. Walaula annaka nashattani bi hadha, ba dan ka nemi rantse ba kuma ka hada ni da Allah ba, lam ukhbiruka wallahi ba zan ga maka ba najidu hadda zani fi kitabina rajul abinda yake cikin littafin mu hine a jefa mutum walakinahu kathura fi ashrafina matsalar da aka samu shine manya manyan gari su ne suke zina ina fata an fahimta fa kunna idza akazna sharifa taraknahu to idan muka samu babba yayi zina a cikin manyan gari sai mu ce wannan a rabu da shi saboda babban mutum ne wa idza wajadna dha'ifa ko wa idza ajaa akhadna dha'ifa in kuma muka kama mutum mai rauni talaka aqamna alayhi hadda sai mu tsayar masa da haddi na jefewa fa kullu sai muka yi mitin muka zauna muka tattauna ta'ala hatta naj'ala shay'an nuqimuhu ala sharifi wal wadi mu zo mu samar da mafita mana mu samar da abin da zamu iya yi wa mai kudi babban mutum shugaba da kuma abin da za a iya wa talaka fajtama ana ala tahmini ko sai muka hado akan mu zinga daura mutum ko mu gulale shi ko kuma mu shafa masa bakin gawayi mu ainihin wato kunyata shi a gari faqala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatu ya allah ni ne farkon wanda na fara raya daya daga cikin dokokin da ka kafa su kuma suka kashe wannan doka to ni na raya ta yau fa amara bihi farujima dan haka sai annabi sai aka jefa wannan mutum fa anzalallahu sai allah ya soke wannan aya ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri har zuwa fadin sa madaukakin sarki da yake cewa yaquluna in utitum hadha fa khuduhu wa in lam tu'tuhu fahdhar an gane magana da kyau ko so saboda haka abin da ya faru a takeice dangane da wannan aya cewa sun zo ne gurin annabi akan ayi masa hukunci na mazinaci sai suka danna ayar da take hakikanin abin da za a yi na hukuncin sai annabi ya nuna ba haka bane kuma aka jefe waɗannan mutane to wannan sune ruwayoyi da suka zo kulasa anan abin da zan kara anan kafin mu je fasara ayoyin gaba yanzu wannan sai nuna ashe daga cikin dabi'ar yahudu shine idan babba yayi laifi a cikin su ba a sayar masa da haddi yasa haka ta faru zamanin annabi Muhammad imra'atul makhzumiyya wata mata mai daraja a cikin quraishawa ta kasance tana karbar kayan mutane haka aro tana abun nan sai tayi sata an amintu da ita tana shiga gidaje ta hada kayan wancan ta kai kara ana bata amana kawai sai tayi amfani da amanar da ake bata sai tayi sata da tayi sata sai aka ga darajar matan nan bai kamata a yanke mata hannu ba to sai aka rasa wa zai tinkari annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya je ya roke shi ayi afuwa wa wannan mata a dage kafa kar ayi mata hukunci sai aka tura Usama domin Usama yana daga cikin mutanen da annabi yake ganin girman su yana daga cikin mutane masu daraja a cikin sahabbai har sahabbai suna mamakin irin yadda annabi ke yi wa Usama wajen nuna masa yana da mutunci a gurin sa da kima a gurin sa sai suka ce to ba wanda ya kamata a aika ya je ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan a samu sassauci akan wannan hukunci in ba ainihin wato Usamatu dan Zaid ba da haka sai aka tura Usama dan Zaid da Usamatu dan Zaid ya je sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace masa atashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usama yanzu kai Usama kai ne kake so ka kwaci wani daga hukuncin Allah kai din nan kai za a turo ai amfani da kai a matsayin ina ganin kimarka da martabarka ka zo ka hana a tsaye da hukuncin Allah fa qala lahu Usama sai Usama yace wa manzon Allah istaghfir li ya rasulullah manzon Allah na tuba a nema min gafara nayi kuskure bai kamata in zo in nemi akan a sassauta wannan mata ba falan ma kana al-ashi yuqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khatafa fa khababa wato lokacin da gari ya waye ko kuma da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan minbari ba ma ran juma'a ba sai barke da huduba fa asna ala allahi bima huwa ahaduhu yayi ba allah da abin da ya cancanci allah thumma qala amma ba'd sai manzon allah ya ce amma bayan haka fa ayyuma ko fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum yana daga cikin abin da ya halaka waɗanda suka gabace ku annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarahu idan mai daraja yayi sata a cikin su ke su rabu da shi wa idza saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadd idan kuma mutum mai rauni daga cikin su talaka yayi dai laifi na sata sai su tsayar masa da haddi yanzu ku kalla abin da ke na faruwa a Najeriya tsakani da Allah haka ake ko ba haka ake yi ba yanzu kafin ki gani karara ko ka gani karara an hukunta wani babba ko wata babba ta yi laifi a kasar nan shekara nawa shekaru aru aru mutane nawa aka fitar da rahoto akan cewa an kama su da ta'addanci an kama su da laifi an kama su da matsala amma aka rabu da su rahotanni nawa suka zo karara ga wasu an kama su da makamai amma an kasa daukar mataki akan su mutane nawa aka fito aka zargi cewa sun yi ba daidai ba amma an kya dauki mataki akan su akwai gwamnonin da karara suka fito a kasar nan su suka cinna fitinar da take faruwa na kashe Fulani a kasar nan domin gwamnoni ne daga cikin gwamnonin kasar nan suka fito suka ce su ba su yarda kabilar Fulani ta zauna a yankin su ba dan haka in kuwa har suka ce za su zauna to sun ba su deadline sun ba su sati biyu idan har ba su higa taitayin su suka bar kasar ba to za su kashe su kuma wannan dalilin yasa aka fara kashe Hausa Fulani har yau dinnan da muke magana ba dai da kashe su ba gwamnonin nan suna nan wannan manyan mutanen suna nan amma ba a dauki mataki akan su ba a tsakiyar Sokoto jama'a tsakiyar musulmi wani mutumin banza kafiri ya miƙe yace wai ai dan Buhari musulmi ne shi yasa abin da yake faruwa a Najeriya babu wanda yayi magana ko ya damu da a ce wani Kirista ne ko wani wanda ba musulmi bane yazo abin da ke faruwa a Najeriya yake faruwa da babu abin da ba za a yi ba a kasar nan yaci zarafin musulmi ya fada wa musulmai bakaken maganganu ba wanda ya kama shi ba wanda ya tsayar masa da haddi ko ba wanda ya tsayar masa da doka anan aka samu wasu suka kama wani daga cikin manya-manyan sojojin kasar nan wanda ake kiransa Kanal Alkali ko Alkali ne ko wane ne suka kama shi suka kashe shi a nan garin Jos suka jefa gawar shi da motar shi a cikin tafki a cikin ruwa aka kama mutanen nan red handed ga sunan karar an kama su aka nuna wa duniya su suka je suka nuna inda suka jefa gawar aka je aka tsamo ta amma har yau ba dauki mataki akan su ba to wannan yana daga cikin abin da ya hana zaman lafiya yana daga cikin abin da ya hana zaman lafiya a kasar saboda duk lokacin da wasu za su yi laifi a shafe su da mai a wanke su a rabu da su to babu ranar da laifi zai kare amma kai yanzu rediyo idan ka saya baka da receipt in dan sanda ya kama ka saya kai ka har police station haka ne ko ba haka ba waya wannan idan aka kama ka da ita babu receipt sai a ce a ina ka samu ta ga wasu can suna badakalar kudade na kasa da al'umma an kasa daukar matakai akan su ga wasu suna kashe rayuka an kasa daukar matakai akan su amma kai da dan rediyon ka baka da receipt sai a ce in ka ko ka nuna ko kuma su kai ka su je su daure ka wannan yana daga cikin abin da ke faruwa yanzu ku duba ku ga sai ga wani an kama shi yayi fyade wa yarinya karama yarinya karama ya mata fyade amma wallahi sai a je a yi higa a fita a kai nan a komo sai a daina su sai ya fita ita an yi damage rayuwarta an tarwatsa sha'aninta an lalata lamarinta shikenan ita ta yi damage a rayuwarta daga nan har ta mutu ko ƴaƴa nawa ta yi idan aka taso da wannan kissar da wannan tarihin cewa wani ya taba afkawa kanta shikenan bala'i ya same ta amma haka za a bar shi ya sha babu abin da zai faru irin abubuwan da suke faruwa kenan to shine anan ma suka zo suna fada wa manzon Allah abin da yasa ba sa iya yi wa manyan su hukunci saboda manyan su suke laifi dan haka tunda su suke laifi idan an kama su kawai sai a rabu da su sai kananan sun yi laifi sai a tsayar musu da haddi sai annabi ya ce to ai wannan ba daidai bane idan aka ce abu doka ne to kowa tabu ta kansa kawai amma fa wannan in ana so a zauna lafiya ne fa idan ba za a so a zauna lafiya to shikenan kowa a bar shi ya gama abin da ya ga dama wannan yana daga cikin abubuwan da suke faruwa ku duba yanzu rashin zaman lafiya da ya mai baibaye ya mamaye kasar mu yanzu ya kai matakin ko tafiya za ka yi daga nan zuwa Kano zuwa Bauchi zuwa Kaduna zuwa Abuja zuwa wani ne ba ka da kwanciyar hankali za ka isa lafiya ka dawo lafiya saboda me saboda yan ta'adda sun kusa su mamaye kasar sun kusa su mamaye kasar ko ina su ne an hana mutane su dauki makamai su su kara kayan hansu sun ce su za su kara mutane su kuma sun gagara su kara al'umma wannan shine abin da ke faruwa. Saboda haka abin sai dai addu'a, sai kuma fatan Allah ya kiyaye. Amma wallahi tallahi, wallahi tallahi, a irin yadda muke tafiya a kasan nan, da irin yadda al'amura suke gudana, in har abin nan ya ci gaba a haka, ba dauki wani necessary action akan wannan al'amarin ba, wallahi wallahi babu garanti za mu ci gaba da zama lafiya a cikin kasan nan, wallahi babu garanti. Saboda haka shugabanni ku ji tsoron Allah, ku tsaya ku dauki matakan da duk suka dace, a cire harkokin siyasa a cikin abin da ya shafi harkar tsaro. Kasashen da suka ci gaba daga cikin manya-manyan kasashen duniya ba sa sa harkar siyasa a cikin harkar tsaro, amma yanzu an siyasartar da al'amura. Idan ba a san wane ne, kawai sai a lika masa EFCC su kama shi su daure shi. Daga ka fito kana bayyana ayi gaskiya, sai su yarfa maka wani sharri da zai dame jinka. A kasan nan mun gani duk mutumin da ya fito, yanzu akwai ministar kuɗi wanda Buhari ya nada a farko, mata ce mai kokari, ba musulma bace, amma kowa yayi shedar matan nan cewa tana da kokari wajen ayi gaskiya. Suka zo suka yarfa mata sharri, wai ai ba ta da NYSC, wai wai. Yanzu don Allah, idan mutum ya cancanci ya rike kujera, kuma aka ga yana deliverin, yana aikin da ya kamata, yanzu don Allah, rashin NYSC banza a banza, ya kamata ya hana shi rike shugabanci? Me aka NYSC kuma? Amma da ke wata harka ce ta Yahudanci, aka ɗauko wannan magana aka liƙa matan nan, aka dinga maganganu a ƙasar nan, wallahi har san da matan nan ta sauka a muƙaman nan, sannan hankalinsu ya kwanta. Saboda duk lokacin da ka rike kujera za ka kawo gaskiya, za ka yi abin da ya dace ƙasa ta ci gaba, to sai sun san yadda za su yi yarfa maka sharrin da zai sa a yi damejin rayuwarka. Wannan kuma shi ne yake faruwa yanzu akan malaminmu Malam Isa Ali Ibrahim Fantani. Ya zo yana ƙoƙari wannan bawan Allah wajen ya ga cewa an yi adalci a ƙasar nan. Na daga cikin abin da ya sa suka yarfa Malam Isa Ali Ibrahim Fantani sharri da ta'addanci, da cewa yana da alaka da kungiyoyin ta'addanci, shi ne Malam Isa Ali a hukumar wato wannan ta sadarwa a matsayinsa na minista, ya fito da wani tsari na cewa sim card ɗinka a haɗa shi da NIN number ka. To ku je ku tambayi tarihin duk duniya, duk ƙasar da kaga ta zauna lafiya kuma tayi samu damar kaftarin 'yan ta'adda daga cikin manya, to da wannan hanyar ta bi, shi ne ai linkin ɗin National Identity Number ka, Identification Number ka da SIM card ɗinka. To duk abin da ke faruwa da kai a ƙasar an san waye, kuma an san me kake kullawa. Don haka idan dai ka kulla wani abu yanzu nan za ka shiga hannu. To kowa kuma ya san akwai zarge-zarge da yawa akan manyan ƙasar nan dangane da abubuwan da suke faruwa na ta'addanci a ƙasar nan. Haka ne ko ba haka ba? Shigo da makamai, ɗaurewa 'yan ta'adda gindi, taimakon mutanen banza da ba da makamai a je ana kashe bayin Allah. To sai suka ga idan wannan abun fa ya ci gaba, kuma har Malam Isa Ali ya yi nasara a kan wannan abun, to su kamfa tasu ta ƙare, sun kaɗe, za a gano munafurcinsu da shegantakarsu. To don haka ya za a yi su yarfa Malam Isa Ali sharri, ta yadda zama a ce ba ma maganar Buhari ya sauke shi ba, a'a, maganar ita ce Amerika ma ta sa shi cikin list ɗin 'yan ta'adda, ta buƙaci a kai mata shi ma gabaki ɗaya. Wallahi tallahi wannan dai yana daga cikin babbar manufarsu, yana daga cikin babbar manufarsu. Saboda haka abu ne wanda mutane sun ɗauke shi wasa, abu ne mai girma, girmansu ya wuce tunanin da kuke. Ɗazu-ɗazun nan nake jin wani rahoto, wani daga cikin manya-manyan da suka riƙe hukumar DSS na ƙasar nan ya rubuta rahoto musamman na ɓatanci akan Malam Isa Ali, ya tura presidency akan cewa lalle dole hidaya a sauke Malam Isa Ali. Ɗazu-ɗazun nan nake jin wannan. To saboda haka matsala ce wanda ba yau ta fara ba. Kun ji dai yanzu tun a zamanin da, zamanin Yahudawa, zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, manya ba sa taɓuwa sai dai ƙanana, manya ba sa taɓuwa sai dai ƙanana. To har yanzu kuma abin da ke faruwa kenan. To shi yasa kuma duniya ba ta zauna lafiya ba, domin wannan sama da kuke gani da wannan ƙasa da kuke gani ta tsaya ne da menene? Da adalci. Wallahi ba dan ba adalci ba, da wannan sama ba za ta tsaya a yadda take ba. To don haka duniya ba za ta taɓa rayuwa lafiya lafiya ba adalci a ciki ba. In dai za a dinga zaluntar wasu, ana ɗaure wasu gindi su yi abin da suka ga dama, ba za a taɓa zama lafiya ba. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Da haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, yaquluna za su dinga cewa in utitum hadha fakhuduhu, in an baku irin hukuncin da kuke so to ku karba, wa in lam tu'tahu fahdharu, idan kuwa aka hana ku irin hukuncin da kuke so to ku watsar. Allah ya ce wa man yuridullahu fitnatahu, duk Allah ya nufaci, duk wanda Allah ya nufaci fitinarsa, ya nufaci shi da ya zama fitinannan bawa, falam tamlika lahu min Allahi shay'an, babu abinda zaka iya mallaka masa daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana baka isa ka dawo da shi mutumin arziki ba, baka isa ka dawo da shi mutumin kirki ba. Allah ya ce ulaiika, irin waɗannan, lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, su ne mutanen da Allah bai nufaci ya tsarkake zukatansu ba. Lahum fid dunya khizyun, suna da tabewa a nan duniya, wa lahum fil akhirati adhabun azim, kuma suna da azaba mai girma a lahira. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu dadan sa. Wannan muka kuskure ko tuntuban harke ko karancin ilimi da ni da ku, Allah ya taimana. Hadha qawma inda na billahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.